بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يو أشرين دبير غوات رمضان هجران سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرات دبو ديا دري حدود أربعين ديا واندي دي 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 شاتك وسكوات مي شكرات دبو ديو دا أشرين ميلادية. إن شاء الله yau zai zama ranan da zamu nadi karatun tafsirin alqur'ani a wannan karatun na bana, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe mu daga nan baɗi saboda wasu uzururruka da suke gaban mu, Allah ubangiji ya iya mana. Zamu tashi a karatun mu a fadin Allah subhanahu wa ta'ala a suratul nisa'i, wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawjin. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. الله سبحانه وتعالى يتي إذن باين دكان أبين دا الله يفعل إذن كوكا سوك تنزى إيالي سبو دا ضرورة الدين المسلم شي كمان دا مكفدي أبايا با الدين نيدا يكي ممتن تيلس شي أتكين العشرة كو تكين رأيوان زمن تكيوا با idan dukkan yanayi da ake nema na zamantakewa ya gagara, to iya tafarraqa yubnillahu kullam min sa'atihi, babu laifi kuma a wannan yanayin arabu. To idan har za ku rabu din, to ai rabuwa mai kyau, fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan, ai rabuwa mai kyau cikin girmamawa da mutuntawa. So da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wayna aradtum mustibdala zawjin makana zawjin, idan kun so ku canza wata mata a wajen wata, wa ataitum ihdahunna qintaran, alhali kuma kun riga kun baiwa ita wacce kuka aura ta farko tarin dukiya mai yawa, fala ta'khudhu minhu shay'a, kada ku karbi komai daga ciki, ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina, shin za ku karba da ƙarya da rashin gaskiya, la ku kwace musu haƙƙin su da kuma laifi bayyananne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wato wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana mana nuni da idan an kyautatawa na daidai duk abin da aka yi wa mace na kyautatawa, sawa'un sadaki ne ko sauran nau'o'in kyautatawa, to idan an tashi rabuwa, ai rabuwa tare da kyautatawa, kar a ce za a kwace abubuwan da aka bata na sadaki kan wannan tabbatacce, haka kuma sauran abubuwa a babin kyautatawa, ko ko abin da malamai suke cewa mut'atut talaqi, wanda wasu suke ganin cewa wajibi ne a lokacin saki. Nan kamar yadda muka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya gina watan wannan ayar akan tabi'an dan Adam, cewa dan Adam zai yi akai wani lokaci da kawai zaman yana jin ba zai yi ba, ko daga wajen namijin ko daga wajen mace, saboda wani dalili, saboda wani nau'in takura. To Allah subhanahu wa ta'ala bai son bawaye da goma cikin wannan takuran, saboda duk wani hanya a gaba zamu ji ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake bada mafita da hanyoyi na gyaran zamantakewa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabilan innallaha kana 'aliyan kabira وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وتنتك دي الله سبحانه وتعالى أنا بامو حنيوي دزامو إيه جارة زمن تكيومو دزيو يومي أنفاني دسو دومين تشي غبا دزامن أوري idan duka waɗannan hanyoyin suka gagara duk abin da zai yi ayi akai ibe yuyu ba to an aratu mustidala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintaran malamai suka ce qintar watan asalin shi kaman salh din bijimi watan fatan bijimin aka bijimin sa babba idan aka baje shi to aka akan cika shi da kuɗi dinari ko azurfa to cikin wannan fatan bijimi daya shi suke ce makintar watan dai alama ne na kuɗi mai yawa wanda yake mun san a kissan sayyidina Umar da wata mata lokacin da sayyida Umar ya so ya kiyaste ya haddade watan ya sa iyaka a sadaki wata mata ta tashi cikin yana khutba ta ce ya za Allah subhanahu wataala zai bamu kai kuma ka hana a domin shi sayyida Umar ya so kada sadaki ya wuce dirhami a 400 ko min yawan sa a alhali kuma a kintar shine kaman a ce kimanin dirhami kaman a ce 12,000 saboda haka sai matar tashi tace ya Allah zai ba mu alhali ya ce wa atitu bi dahu na kintar sayyidina Umar yace har mace ta fika fikihu ya Umar duk da karfin fikihun sayyidina Umar da shedan ilimi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi mashi amma babin tawadu dai ya fadu wannan magana Allah ya kara masa yarda gaba daya fala ta'khudhu minhu shay'an kada ku karbi komai daga ciki a ta'khudhunahu buhtanan wa isman mubina za ku karbe shi da ƙarya gare su su bayin da kuma zunubi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na'am wa kayfa ta'khudhunahu wa kad afdha ba'dukum ila ba'd
wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadhna minkum
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يا ذاك كرئي ونن دوكيا دغ حنن سدك كرغاكو كباسو وقد أفضى بعضكم إلى بعض الحالي ونساشن كو يا رغا يازو ونساشي واتن كون kun kamar yadda muka sani mace tana cin sadakinta daga lokacin da miji ya sanya labile da ita a to shine wani sashin ku ya zo mu wani sashi watan abinda take boye shi har ga mahaifiyanta har ga mahaifinta har ga ɗan uwanta ta saki jiki ta bayyana shi gare ka ku ya zama kun shako kamar hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna dinan da Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin alqur'ani kun zama abu daya kaman yanda wato Allah subhanahu wataala ya faɗa mana ta ganka cikin halin bacci ta ganka cikin halin farkawa daga bacci ta ganka cikin yanayin fitowa daga makewayi wato diddai wani yanayi wanda babu wanda zai yi ya ga mutun a wannan yanayin ita ta ganka kai ka ganta kun kwanta tare waje daya to kaga duka irin waɗannan kuma sannan kuma ka zo ka ce bayan duka wannan za ka karbi wani abu da ka riga ka bata to baka yi adalci ba yana daga cikin hikiman Allah subhanahu wataala duk da waɗannan yanayin gaba daya amma kaga idan ya zama matar aure ce har yanzu Allah subhanahu wataala ya bar girmamawa ya sa girmamawa a tsakanin wannan miji da matan sai ya zama duk da wannan yanayin da take ganin mai gidanta da dukkan waɗannan abubuwa amma kuma ba zai hana ta girmama shi ba sabanin matar da za a zo wa a haramci idan macen haramun wacce Allah bai halatta wa mutum ba da zai yoyu ta riski daya bisa goma abinda iyalin mutum ta halal za ta riska a cikin sirrin sa to da girmamawa gaba daya zai zama da kunya da girmamawa ya zama yaro suke nan gaba daya tsakanin su wannan daga cikin rahmar Allah subhanahu wataala da girmamawan shi da gabayin sa wa kayfa ta'khudunahu wa kad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza Allah subhanahu wataala yace alhali kuma sun karbi alƙawari mai ƙarfi watan anan saboda girman shi a cikin alqur'ani alƙawarra biyu ne kadai Allah subhanahu wataala ya sifanta da cewa alƙawarra masu ƙarfi alƙawarin annabawa da suka karba wajen Allah ya ishi girman alƙawarin aure Allah subhanahu wataala ya kamanta shi da irin sifan da ya sifanta alƙawarin da annabawa Allah ya dauka a wajen annabawa wa idza akhadna min an-nabiyina mithaqan wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama wa akhadna minhum mithaqan ghaliza shima anan wa kaifa ta'khuduna wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan qaliza. Saboda haka alƙawarin aure alƙawari ne mai girma mai ƙarfi da yawa jaba mu daina wa watan aure rukun sakainan kashi da irin rukun da wato Allah subhanahu wataala ba zai yadda da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba zai murna da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairun mu shine mafi alkhairun mu ga iyalinsa kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mafi alkhairi wannan ba yana nufin ga iyali wannan ba yana nufin cewa mutum ba zai yi ya karbi kudin da matarsa ko sashin abin da ta basa ko abin da ta sauwake masa ma ko da daga cikin sadakinta domin Allah subhanahu wataala ya ga mana fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakulu hani am mari'a a farkon suran an-nisa'i dinnan saboda haka idan su da kansu suka dauka ana maganan dai karban da yake tilas amma in su da kansu suka dauka suka bayar to babu laifi a ya halatta za a iya karba za a iya ci kuma shari'a ta yadda a da wannan yanayin ci din wallahi alam zamu hakura da karanta ayoyin haka nan saboda akwai masaloli guda biyu da nake son dan taliki kadan a ciki sannan kuma akwai tambayoyi bashin tambayoyin jiya da na yau duka in Allah yadda za a hada saboda akwai tambayoyi da yawa a dama na so dai karatun kare wuce minti 10 sai mawdu an da nake son dan taliki kadan a ciki guda biyu mawdu'i na farko shine mawdu'in almajirci wato mawdu'in almajirci da abin da ake tattaunawa a kansa da halin da ake ciki a wannan zamanin akan matsalan almajirci mun sani mataki ba boye bane ga kowa matakin da gwamnati suka dauka na arewa akan hana almajirci muna musu fata kyautata musu zato ba mu munan ta musu zato musamman a cikin su mun sani akwai masu kokari kwarai wajen su ga sun inganta rayuwar talakawansu to wannan matakin da suka dauka illa muna ganin cewan akwai kuskure ya ginu akan kuskure saboda dalilai da dama na farko abinda muke yawan faɗi cewa waɗannan yaran da ake gani a titi suna bara su kowa yake damuwa da ganin su akan titi suna bara ya kamata mu gane cewan waɗannan yaran fa ba wai dukan su ne yaran makarantun alqur'ani ba da dama daga cikin su yara ne waɗanda wato mun sani tun kafin dai wannan yanayin ana yi amma yanzu ko daga jin daga ina suke fitowa dama ana fitowa da adadi mai yawa daga wani sassan kasan nan zuwa wani sashin kasan nan saboda zuwa a nemi abin da za a ci saboda kuncin rayuwa da tsananin talauci da mutane suke ciki to a ka'ida wannan fitowan mutane sukan fito ne wanda suka kai karfin da za su iya sana'a galiban to amma yanzu saboda halin rashin tsaro da dalilai da dama ya hadu abubuwa da yawa sun hadu ga talauci ga masu gudun hijira ga dalilai da yawa saboda haka yanzu duk wanda yake zuwa wasu kasashe wanda suka ci gaba zai ga mutane irin wanda suka fito a garuruwan da ake yaki da ke da tashin hankali da kaga yaro dan karami yana bara yana zuwa kusa da kai ma zai ce shi dan kasa kaza zai ambaci sunan kasan sa zaka samu kasa ne wanda babu kwanciyar hankali domin san a kasan nan akwai wasu sassa wanda akwai wannan irin rashin kwanciyar hankali ya sa dole yara kanana za su fito su shigo gari su ta yawo suna bara saboda haka waɗanda ake gani kamar yanda kuma da dama daga waɗanda suke baran ma da dama daga waɗanda suke baran ba wai ma kuma baki bane da yawa daga ciki kuma yaran gari ne ma suke amfani da wannan daman su ma saboda halin da suke ciki suna fitowa suna barace barace dan haka ya kamata mu gane cewa matsalar nan matsala ce ta talauci fa ba wani wanda zai dauki kwano yana bara alhali yana da yanda zai ya sami abin da zai ci kuma idan har gwamnati za ta yi tunanin ta kyautata wa daliban makarantan boko ta yi tunanin cewa ayyunwa yana sa su kasa karatu su kasa gane karatu dan haka bari in sun zo makaranta a ba su abinci so an gane ashe yunwa na hana wasu yara kuma aka ce da aka fara ba da abincin yara adadin masu zuwa makarantan ya karu kwarai da gaske to tunda karatun nan dole ne akan kowa to sai a duba ya za a yi su ma waɗancan a taimake su a inganta rayuwarsu ba mu kokonto idan rayuwarsu ta inganta rayuwar iyayensu ta inganta wannan zahirar ta barace barace akan titi za ta kau insha Allah abu na biyu babu kokonto cewa waɗannan gwamnatocin da suke wannan kokarin suna kokari da yawa daga cikin su suna ta assasa makarantu ana ta budewa da sauransu to amma fa gwamnatoci ba su da makarantun da za su iya kwashe waɗannan yaran. Saboda haka sai mu gane cewa ashe ma wannan mutanen da suke assasa makarantun allo suna kwasan mana, suna ɗiban mana ragowan waɗanda ba mu iya kwasa a makarantun da muke da su ba. Ashe taimakonmu suke yi, suna rage mana wani nauyi ne wanda yake wajibi a kanmu. Kuma abin mamaki waɗannan makarantun, yanzu misali za ka samu gwamnati a makarantunta a kowane wata, gwamnatocin arewan nan kaɗai suna kashe biliyoyi ba iyaka wajen gudanar da makarantun gwamnati na primary kaɗai. Allah kaɗai ya san biliyoyin da ake kashewa. Amma dai abin da nake da tabbas, kowace jiha abin da take kashewa a gudanar da makarantun nan na primary da na secondary, to ya fi abin da take shewa a take kacewa kowane sector a cikin jihar. To amma za ka samu menene natija, me ake samu daga wannan makarantu? Za ka sami yaro, mafi yawan yara ko da dama daga yara za su shiga su shekara shida tun daga aji ɗaya har su gama primary, ba za su iya karanta jumla ɗaya ta Turanci ba, jumla ɗaya. Za ka sami yara in ba a ce rabinsu ba, za a ce kusan rabi, in ba su ma fi rabi ba. Na yaran da suke gama irin waɗannan karatu makarantun, za ka samu jumla ɗaya ba zai karantu musu ba, bayan wannan irin biliyoyi da ake zubawa a kowane wata. Amma sai ga wani tsari wanda ko kobo fiye da shekara 100 ba ya samun ko kobo na tallafi daga hukuma sama da shekara 100, amma yaro ba zai yi ya zo ya shekara ɗaya a cikinsa face sai ya iya tada baki, sai ya iya karatu, sai dai da yake kila karatun ta dama yake yi ana ganin shi illiterate ne har yanzu, tunda shi ba ta hagu yake karatu ba. To amma wannan yana daga cikin batun basira, shi karatu ko ta ina aka yi shi karatu sunansa. To wannan yaran ba zai yi shekara ɗaya a wannan tsari. Ya kamata ma ashe a koma a koya ne daga wajen waɗannan mutanen, ya suka yi a cikin ƙasa da shekara ɗaya duk yaran da ya zo makaranta zai iya tada baki. Kuma babu taimakon ko kobo kamar yadda muke cewa fiye da shekara 100 ko kusan shekara 100, wanda waɗannan makarantun da ake da su ake narka musu waɗannan kuɗaɗen. Da a ce za a ba da wannan kuɗin na kwana 100, to da yanayin da za su koma, kwana 100 ba shekara 100 ba, da yanayin da za su koma kila sai ya fi yanayin ban tausayi na waɗancan makarantun na Alƙur'ani. Saboda haka wannan shi ma abu ne da ya kamata a kula da shi. Ana kwashe yara ana mai da su ƙauyuka, to an mai da su ƙauyuka, kar mu manta cewa a ƙauyukan nan fa da ake mai da su wasu umma da ƙauyen, domin da yawa ba ma ƙauyen, iyayen sun yi hijira ba su ma a inda ake so, suna can suna ba su nan ba su nan. To ƙaddara ma akwai su an mai da su garinsu, za ka samu babu makaranta a garin, ba na Arabin, na Alƙur'ani ɗin, ba na bokon. Don haka a ƙarshe wannan yaron idan an mai da shi babu kokonto, abin da zai koma ciki shi ne rayuwar jahilci, rayuwar rashin ilimi. A ƙarshe ya zama ɗan tasha ko ɗan daba ko ya faɗa cikin wata dai mummunar rayuwa, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Don haka haɗarin da ke tattare da kwashe yaran nan a mai da su ga zaman lafiya ma da kwanciyar hankali da tsaron ƙasa, muna ganin ba ƙaramin haɗari ba ne. Allah Ubangiji ya kiyaye. Sannan abu na uku da muke ganin cewa ba su lura da shi ba shi ne waɗannan yaran da suke fitowa a ƙananan shekaru. Babu shakka ba abin da ya dace ba ne ko misƙala zarratin, ba mu goyon bayan yaro a ƙananan shekaru ya riƙa yawo yana bara yana neman abin da zai ci. Wajibin iyayensa ne su ba shi abin da zai ci, kamar yadda su ma iyayensa wajibin hukuma ne ta ɗauki ta taimaka musu, ta ba su hanyoyin taimakon rayuwa da za su iya tsayawa da ƙafafunsu. Mu muna ganin da wannan kuɗaɗen ma da ake kashewa makarantun boko, da an kila mai da hankali fiye a cikin inganta rayuwar talakawa, taimaka musu a janibin tattalin arzikinsu da inganta rayuwarsu, to kila da ba sai an ce musu su saka yaransu a makaranta su ɗauki nauyin yaran ba, za su saka su kuma za su ɗauki nauyin yaransu kuma rayuwarsu za ta inganta. Amma duk ammul khaba'isun wannan ba wani abu ba ne sai talauci, kuma talaucin nan da nisba mafi girma, dalili mafi girma na shiga cikin wannan talaucin ba talauci ne da Allah ya sauke wa bayinsa ba, talauci ne da wasu daga cikin corrupt watan labatattun shagorori suka bada gudunmuwa cikin mutane su kasance cikin wannan talaucin. Haka kuma jahilcin da dama daga cikin daga jahilci da kasala da dama daga cikin iyaye su ma yasa su cikin wannan talaucin. Amma kuma har yanzu wannan jahilcin da kasala haƙƙi ne, wajibi ne na hukuma ta ga ta samar da tsare-tsaren da za su kawar da mutane daga cikin wannan jahilcin da kasalan da suke ciki. Abinda nake so in faɗi na uku shine, wato waɗannan makarantun idan da an kula an kula za a lura da wani nukta wata nukta muhimmiya kwarai da gaske fiye da 90 bisa 100 na yaran da suke zuwa makarantun Allah nan muna yawan fada fiye da 90 bisa 100 su idan suka kai shekarun da ba zai yi aibara ba shine da sun kai kaman shekara 15 to zaka neme su da kwano suna bara ka rasa ina suke suna wuraren koyon sana'o'i gyaran mota ba daukan baro ana turawa a kasuwa ana daukan ma mutane kaya da ko kananan sana'o'i kuma abin sha'awa da wannan kananan sana'o'in yawancin su suke zuwa su kwace tattalin arziki su karbe tattalin arzikin gari akwai garuruwa da yawa a ciki har da gari na ni da na fito wanda zaka samu duk attajiran garin in ka kirga 10 to 7 almajirci ya kawo su garin daga almajirci ne suka zo suka girma suka shiga sana'a suka sami daukaka da bunƙasa suka zama suke taimakawa tattalin arzikin wannan garin in ka ji ana buƙatar taimako su ake fara nufa dan dama su suna da zuciyar taimako dan an taimake su suna yara to dan haka ya kamata mu yi tunani a waɗancan yaran da muke so mu maida rayuwar waɗannan irin rayuwarsu mu maida su ƙauyukansu su kuma me suke yi in sun kai shekara 15 da dama daga ciki su ne zaman kashe wando su ne bangan siyasa su ne harkan shaye-shaye su ne in akai rashin sa'a fadawa cikin muggan laifuffuka da makamantan waɗannan to saboda haka kaga ashe ya kamata mu godewa wannan tsarin mu ga ya zamu yi mu haɗu mu taimake shi ne ba ya zamu zo mu sanya hannu cikin rugujewansa ba wannan yana cikin dalilin damuwar mu ba ma kokonto cewan wannan karatun da wannan tsarin akwai matsaloli da dama tattare da shi kuma mutane da yawa suna ta kokari shekaru da yawa na yi su ga ya za su yi su bada gudunmuwa wajen su ga sun gyara wannan tsarin sun ɗaukaka shi sun bashi dukkan abin da ya kamata to amma abubuwa ne wanda ba za su yi ba sai tare da haɗin kan hukumomi sai tare da haɗin kan dukkan watan masu hannu masu ruwa masu da tsaki masu bada gudunmuwa a cikin wannan tsari su zo su bada gudunmuwansu su sanya hannunsu domin in ga nagartan wannan abin mu muna ganin abubuwan da suka haifar da abin da ya dace shine mu koma mu ga me ya haifar da wannan tsarin na almajirci wanda mun sani da tsarin almajirci a baya yana gina akan wani tsari nagartacce tsarin shine yaro yana karami zai fara karatu zai zo a sashi a makaranta zaka samu a unguwa akwai attajirai masu daukar nauyin wannan malamin da almajiransa duk abin da yake bukata na abincinsa da sauransu zasu bashi aka wuce nan ya zama mutanen unguwa suna dan kakkawowa suna taimaka mali har dai aka wuce aka kai lokacin da su ma mutanen garin basu da abin da zasu ba almajirin saboda haka inda in an ci an rage ne to yanzu ba ma a ci balle a rage saboda haka sai ya zama dole yaro sai ya fita titi yana yawo yana neman abin da zai ci saboda su ma mutanen gari da da suka saba ta'awun suka saba haɗin kai suna taimakon irin waɗannan mutanen yanzu sun shiga halin kakani kai Allah ubangiji ya latsafa mana sannan kuma kamar yadda muke yawan fadi hukuma ba ta da tallafi ko kadan ta janye tallafin ta cikin wannan tsari dan haka a takaice dai shawarwari na ko da yake magana na da tsawo kwarai da gaske amma a gurguje saboda babu lokaci ina ganin cewa wannan matsalan abu ne da ya kamata a kalle shi ta fuskoki da dama fuska na farko fuskan iyaye iyayen yaran nan wajibi ne a sanya su su ƙara fahimtar cewa daukan nauyin yaran da bai kai shekarun balaga ba wajibi ne da Allah subhanahu wataala ya daura musu sannan kuma idan suka yi sakaci da wannan wajibin to sun saba wa Allah Allah subhanahu wataala kuma zai tambaye su akan wannan wajibin kuma in suka yi sakaci da shi sun saba wa Allah subhanahu wataala dan haka komin kankantan abin da za su yi dole su tabbatar sun bada iyakan kokarin su a duk lokacin da suka daukar yaro su makaranta ba laifi a kai yaro makaranta domin a boko ma ana kai yara boarding ana kai yara makarantu na kwana na boko abin da ya faru saboda boko na da gata tana da tallafi shi yasa idan aka kai yara ake ganin su cikin wani amma duk da haka su ma da za a je a shiga a ga halin da ake ciki babu shakka zaka samu akwai rauni matuka akan ainihin abin da ya dace saboda tabarbarewan tsarin makarantun almajiran nan ba wai daga sama aka sako shi a kasan mu ba sashin kasan mu ne saboda haka yanda sauran sectors yanda sauran sassan rayuwa na kasan mu suke sami ci baya suka sami koma baya babu mamaki dan an sami shi ma wannan tsarin ya sami koma baya na biyu janibin hukuma hukuma kamar yadda muke fadi kullum ta maida hankali wajen inganta rayuwar talakawa idan hukuma ta inganta rayuwar talaka ta bashi taimakon noma ta bashi taimakon kiwo ta taimaki rayuwarsa ta kai mashi kayan more rayuwa kusa da shi ga makaranta ga abin da da yawa daga mutane ba sani ba da yawa daga iyaye ma ba da san su ake dauko ƴaƴansu a sa su su karatu ba saboda kungurmin jahilcin da suke ciki a communities din su sai wani malami ya ga cewa bari ya dauki yaro ɗaya ya je ya karantar da shi idan ya karatu sai ya dawo ya karantar da mutanen sa to idan aka sami irin waɗannan iyaye wanda su ma wani sashi ne cikin nau'in iyaye din aka same su aka taimake su aka karfafe su da sauran iyaye gaba daya aka kai musu makarantan kusa da su aka kuma kula da wajen tsara manhajan karatu dan ba wai kawai ka kawo mutane makaranta kace dole sai sun yi karatu ta tsari kaza ba mun san iyayen mu yanda suka yi lokacin da baturen mulkin mallaka ya zo ya same su da habaran su ya same su da ilimin su suka ce sun yadda su karbi ilimin sa amma ba za su bar nasu ba sun yadda su karbi da suke bukata daga cikin ilimin sa dan haka aka ga yanda za a yi a ya za a tsara duk manhajan da za a tsara ya zama ya ginu bai watsar da al'adun mu ba dan al'adun mu masu kyau ne ba yanda zamu yi mu zubar da mai kyan mu mu dauki na wani a ilimin mu da muke kai na addini yazo ya same mu manya-manyan ma akwai manya-manyan malamai cikin al'umman mu kuma wannan tsarin suka biyo wanda sun kai sun yi wallafe-wallafe a cikin dukkan fannonin rayuwa cikin political science zaka sami rubuce-rubucen su irin Sheikh Usman ibn Fodi irin su dan uwansa Sheikh Abdullah ibn Fodi da sauran duk manyan malamai kuma wanda wannan layin suka biyo sun yi rubutu har a cikin sciences saboda haka suka ce to sai dai a dauki wannan tsarin nasu dan haka kada a wofintar da wannan tsarin gaba daya idan za a samu mutane makaranta to a sanya musu makaranta ta yanda kila za a yi karatun boko na wasu awoyi za a yi karatun alqur'ani da addini da suke bukata na wasu awoyi a baiwa hukumomi kuma akwai hukumomi da dama da gwamnati mun ji tattaunawa da rubutu da tsohon shugaban hukumar UBEC yayi wanda ya fadi yanayi na ban tausayi da makarantun da aka assasa saboda sabanin siyasa yasa yanzu sun zama wuraren ban tausayi muga nauni mun ga da dama daga waɗannan makarantun wanda har equipment suna nan a kulla a ciki zaka sami makaranta har computers da littafai da komai suna nan a ciki wasu gara ya fara ci mun gani wannan ba labari aka ba mu mun bibbi mun ga wasu daga cikin waɗannan makarantun duk abin da ake bukata akwai illa a zo a gudanar da su kuma an yi su dan almajiran nan amma an watsar da su wannan duka yana daga cikin matsalolin da ya kamata a koma a kula kwanan nan akwai hukuma ta NBIS da aka kafa ta domin kula da irin wannan makarantun ita ma inda za a bata dukkan abin da take nema na taimako da support babu kokonto cewa a wannan tsarin zai wuce inda yake sannan janah na uku shine janah din jagororin addini jagororin addini anan ina nufin watan hukumomin kula da lamurran addini na kasa su ma dole ne a gaggauta samar da hukuma ta musamman wacce za ta rika kula da ilimin addini in nace ilimin addini tun daga karatun allo har zuwa watan ilimi madaukaki wanda aka san cewa galiban yana dogara ne akan taimako da'ami na wakafi a gaya za a yi a karfafe shi a samar da tsararrun ofisoshi na gudanar da wannan makarantun tun daga ya za su yi rijista da sharuɗan da za a yi tabbatar sun cika shi kafin a yi musu rijista tare da ta'awun da gwamnati sannan a duba manhajansu a gaya za a tsara manhajan nan yanda zai zama yana hawahawan da ya dace ya kai ɗalibi zuwa ga kaiwa inda ake so a kai a cikin ilimi sannan a tsara nagartaccen tsarin bibiyan makarantun nan abinda ake cewa inspection ya zama akwai shi da nagartansa da tsarinsa sannan a tsara watan ya makoman dalibai bayan gama wannan karatu shine abin da ake cewa ijaza dan da yawa daga wanda suke zuwa su dauko dalibai suna karantar da su kila su kansu ma suna bukatar a koyar da su to amma ya zama akwai tsari na ijaza na malamai wanda yake kuma an gaje shi daga wajen magabata to zai zama akwai matsayin da sai mutun ya kai ma za a yadda ya assasa makaranta to dai da abubuwa da dama lokaci ba zai bar mu ba amma dai a takaice abinda muke gani wannan tsarin gyara yake bukata kuma gyaran nan kar a ce mun yi fargan daji da dadewa ba yanayi ne bai dace da mu'mini Allah ya samu cikin zababbun mu'minai ya rika cewa nayi kaza ko mun yi kaza ba Allah ya kiyaye mu daga lafazin ana amma dai na san ba wai bacci ake yi akan wannan ba akwai wato kokari mai yawa kwarai mutane da yawa suna rasa bacci don kokarin ya za a yi su ga sun karfafi wannan tsarin ya za a yi su ga sun bada gudunmuwan su ni na tattauna da manya da dama shekaru da yawa wanda suke fadin cewa manyan mutane wanda gwamnati ta ba su manyan mukamai sun mayar sun ce ba za su karba ba amma sun fada min ni cewa wallahi da za a samar da hukuman inganta ramarin almajirai a sanya su su yi aiki cikin wannan hukuman to ko ba albashi za su bada gudunmuwan su su yi aiki kuma waɗannan ba wanda ba su da abin da za su yi bane amma ba su gwamnatin ta ba su mukamai sun ce a ba su su ba za su karba ba wasu mukamai daban manyan mukamai amma kuma abin da ke ransu shine ya za su yi wannan kuma ba wai mutum ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba suna nan da yawa abin da yake damun su kenan suna iya kokari akwai aikin da an raba mu a ciki muna yin sa kusan shekara 10 na samar da manhajan makarantun almajirai wanda karkashin Malam Usman Bugaji Allah ya kara masa lafiya kusan shekara 10 ana wannan aikin na kokarin ya za a yi a inganta a bada gudunmuwa wajen inganta to amma abu ne wanda dole sai jagororin siyasa sun zo sun bada hadin kansu sannan waɗannan abubuwa za su yi a takaice wannan abin da kila zan iya fadi a wannan lokacin kenan game da wannan matsala matsala ta biyu matsalan ibada a cikin wannan yanayi na COVID-19 farkon abin da nake so in ja hankalin ƴan uwan mu musulmi akai shine malamai fa ba su da wata gata wacce ta wuce masallaci ba su da wani waje da ya wuce masallaci saboda haka idan aka kulle masallaci ba ai ibada ba to farkon wanda wato zai cutu da wannan a aikaci shine malam shine imam saboda haka watan aka ce cutuwa na cewa shi dama aikin sa karatu ne ibada ne a masallaci to saboda haka ya kamata mutane su fahimci cewa malamai sun bada fatwa a baya wanda kuma fatwan nan ta ginu akan shawarwari na nagartattu amintattu masana lafiya kuma da abin da aka gani a kasashen da manyan kasashen duniya yana faruwa game da wannan cuta to amma Allah subhanahu wataala cikin rahmansa da lutufinsa da tausayinsa ya tabbata cewa munin wannan cuta a waɗancan kasashen da suka ci gaba Allah ya karba addu'an bayin Allah ya sa mu kasashen mu Allah bai jarabce mu da abin da ya jarabci waɗancan ba domin in yayi mana ba za mu iya dauka ba saboda haka mu a kasashen mu ya tabbata cewa abin nan ya zo da sauki matuka akan yanda ake zaton shi dan haka ba dole fatawar malamai a wancan lokacin ta zama daidai da fatawar malamai a yanzu bayan an sami kai a cikin yanayin an ganshi an auna an sami kai dan mai hikima su hikima ma suna cewa sal mujarriban wala tasal tabiban saboda haka yanzu akwai yanayi na tajriba da aka sami kai a ciki kuma ya tabbata cewa wannan yanayin wannan cuta yanayi ne fa da dole sai dai mu koyi rayuwa a cikin sa me ake nufi da rayuwa a cikin sa mu ci gaba da rayuwa da shi ana daukan matakai na kare kai da matakai na nisantan juna da sauran dai matakai domin ba zai yuyu a ci gaba da zama a kulle a gidaje ba kuma ma ko da ake cewa ana kulle din suna ne ana kullan da garuruwan da aka saukake kullewan da wanda suke kullan da dama daga cikin su kullewa ne a suna amma dukkan wani abu na takuda da safara da sauran abubuwan da ya ta'allaka da wannan babu abin da aka bari sai dai abin da aka takura kuma aka bude wa wasu kila hanyan samun abinci ta haram ta dalilin wannan takurawan shikenan sun sami dama su karbi rashawa su bar mutane su fita su harkan su Allah ubangiji ya gyara mana zukatan mu gaba daya dan haka mu abin da muke gani a wannan lokacin babu shakka yanayi ne da dole mu zo mu koyi ya zamu rayu a cikin wannan yanayi dan ba a san lokacin karshen wannan abin da ya faru ba dan haka dole ne al'ummar musulmi gaba daya su koyi rayuwa kuma daga cikin rayuwar su shine ibadun su a masallacin su dan haka idan hukumomi muna kira gare su su duba ba shakka mun san cewa a wannan fuskan suna kallon maslahan talakawa suna kuma samun abubujin abubuwa da sanin abubuwan da mu ba mu sani ba wannan shine shawaran mu shine abin da muke ganin cewa a wannan yanayin ya kamata a kula da shi Allah subhanahu wataala ya taimake mu dan haka dai a takaice game da wannan zahirar muna ganin cewa in aka tabbatar da social distancing da dukkan abubuwan da suke tattare da shi to lokaci yayi da zamu fara duba ya zamu yi mu zo mu ci gaba da rayuwa musamman ibadun mu da sauran abubuwan da suka ta'allaka da su a cikin wannan yanayi Allah ubangije ya gaggauta kawo mana faraj ya gaggauta dauke mana na'am
wala wannan yana tambayar idan an bude mutum gari sai mutum ya ga masallaci na kusa da shi amma ba su daukan dokoki na social distancing da irin amfani da su face mask shine yake tambayan shin zai iya zuwa wani masallacin ko kuma yi sallah a gida zuwa wani lokaci
lallai ina ganin a wannan yanayin sai mutun ya nemi masallacin da suke kula da waɗannan matakan idan ya je masallaci ya ga ba su daukan waɗannan matakan ban so in tsaya ina bayanin ya halatta iya daukan social adequate distancing a wajen sallah da sauran saboda zai dauki lokaci bayanin amma dai idan mutun ya sami su a wannan yanayin to sai ya je masallacin da su suke daukan waɗannan matakai idan ma bai samu ba kuma sai dai ya sallah a gida to ya gara yayi sallah a gida a wannan yanayin har Allah subhanahu wa ta'ala ya lafafa mana da yayi mana
wannan yana tambayan shin me hukuncin wanda ya ci gadan ƴaƴansa wanda mahaifiyarsu ta bar musu
to idan ba yana cikin matsanancin bukata bane in yana cikin matsanancin bukata yana neman abin da zai ci to ya halatta ya ci daga cikin dukiyar ƴaƴansa amma idan ba haka ba to bai halatta ba dole ne ya bar mu dukiyarsa ƴaƴansa dukiyarsu nasu ne ko da yake ina zaton al-Imam Ahmad ibn Hanbal yana da kauli daban a cikin wannan matsalan amma dai abin da na faɗi shine kaulin jamhurin malamai
wannan baba ne ya mutu ya rasu sai ba bai bar kuma ba sai kayan sawansa da kuma kudi naira 5,000 so kuma ya bar yara maza har guda 5 da mata 2 shine suke tambayar yanayin yanda za a yi wannan
za a raba idan an gama da kayan abin da ya shafi mu'un na tajizin sa da sauransu an biya basussuka inda wasiya an yi wasiya idan wani abu yayi saura cikin wannan 5,000 din shi za a raba lidzakari mislu hazil unsayayn namiji yana da kasan mata 2 namiji daya
mutum ne yayi salloli raka 20 na tarawi ko tahajjudi shin za a iya karawa akwai damar karawa da su kamar 30 tasbihi da sauransu
raka'a nawa mutum yake ganin zai iya yi sahabbai abinda suka fahimta kenan daga sallan dare bas fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni takaitawa da raka'a 13 kadai ba ko raka'a nawa ne mutum zai iya shi yasa sun yi 20 sun yi 39 sun yi raka'o'i da yawa sun yi 37 duk ya inganta a hadisi dan haka ko raka'a nawa mutum zai yi shi dai yawaita tsayuwar ne an yi tambaya wata rana an tambaye wanda daga cikin bayan Allah shin yawaita tsayuwa yafi dacewa ko yawaita ruku'u yace inda kafi samun jin zuciyanka inda in kai kafi jin tsoron Allah kafi jin cewa kafi kusanci da Allah idan yawan tsayuwa kai dogon raka'o'i kai raka'o'i kadan dogaye shi kafi samun khushu'i da cikakken huzur tare da Allah to kai shi idan yawaita raka'o'i kafi samun huzur tare da Allah to kai shi na'am
wannan ina tambaye ingancin limanci ga yaro wanda ba baligi ba kuma yana jin manyan sallah
wajen malaman malikiya ba zai yi limanci ba sai idan sallan ba ta farilla bace idan sallan farilla ne to ba zai limance su ba ko da yake akwai hadisin Amr ibn Salam amma dai wannan hadisin malaman malikiya da dama daga cikin malamai sun tafi akan cewa babin lalura ne kuma babu wani wanda zai limanta ne dan ba a sami wani wanda ya iya karatun alqur'anin bane banta shi a cikin al'umma saboda sababbin musulunci ne shi yasa aka inganta ya limance su a takaice dai wannan shine kauli mafi rinjaye wasu daga cikin malamai suna ganin ba komai zai iya limanci ina ganin kamar malaman Shafi'iyya
na'am wannan dan Afrika ne yana bin mazhabar malikiya so kuma sai tsinci kansa a wata kasa wacce ba sabin suna da wasu suke bin wasu mazhabobi daban zai iya amfani da mazhabobin su
to ya danganta a cikin mene idan a cikin zamantakewan su kamar misali mu'amala aure kasuwanci da sauransu dole ya aiki da mazhaban su saboda mazhaban gari ake gina waɗannan mu'amala amma idan a cikin abubuwan da ya shafi kamar ibada wanda yake ba sharadi bane ba zai saba da mutanen gari ba in ya rike mazhaban sa ba laifi ya ci gaba da ruko da abin da yake kai a mazhaba kamar yadda ka sani ruko da wata mazhaba guda daya a zauna a ciki ba wajibi bane shi abin da yake wajibi shine idan mutum bai kai makamin ijtihadi ba dole ya taklidi sannan a cikin abubuwan da suka shafi zamantakewa dole ne ya zama akwai wata mazhaba kamar al-ahwalu shakhsiyya kamar abin da ya shafi aure da saki da sauransu to dole ne kamar alƙalanci dole ne ya ginu akan tsarin wata mazhaba amma ba yana nufin cewa ruko da mazhaba wani rukuni ne a cikin addini da dole kowa sai ya yi ruko da mazhaba akwai wanda bai ma zama mashi wajibi ba akwai wanda ma laifi ne a ganin malamai ya ruko da mazhaba ganin wasu malamai shine wanda ya kai makamin ijtihadi gaba ɗaya a cikin shari'a shi kansa
na'am wannan yana tambaya kamar maganar sallah da aka yi jiya wajen maganar hada sallah shi kuma ya kansance kanshi halin tafiya wani lokacin yana barin nan Najeriya kamar karfe 12 baya kuma isa inda zashi sai irin karfe 9 na dare shin zai iya hada wannan sallolin kafin ya tafi
to sai zai
iya azhar da al'asr
amma dama tafiya an yadda a hada sallan azhar da al'asr a tafiya illa malaman malikiya suna da kauli akai amma su ma kaulin su ba akan yanayin za a yi tafiya a jirgin sama ne daga lokaci zai zo ya wuce ba yanayi ne na tafiya akan hanya wanda yake za a iya aljam'u suri da sauransu amma dai matukan ana kan tafiya za a iya hada sallan azhar da al'asr a lokacin azhar idan za a hau jirgin sama babu laifi
na'am wannan suna tambayar mace ce mai shayarwa so wani lokacin bata da takan tashi taji bata iya yin azumin ko kuma in ta dauka tana mata wahala za ta iya ciyarwa
amma a mazhabin malikiya kamar yadda ka sani za ta bama kuma azumin tare da ciyarwa bayan ta ciyar din saboda ita ciwon ta ba ciwo ne wanda yake mare warkewa ba
na mutum ne yayi alwala
wasu malamai sun ba cewa in ta ciyar din ya wadatar na
mutum ne alwala sai ya zo yana cikin sallah yana sai kuma sai ya ji kamar yawu da kuma ragowar ruwan alwalan nasa a bakinsa so shine haɗiye yake tambayar hukuncin azumin nasa
ta'ala yayi umurni da aji tsoron Allah ne gurgudan iko la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wannan ba wani abu saboda ba abu ne wanda aka nufe shi ba kuma ba abu ne da za a yi ihtirazi daga shi ba tunda ba ruwa ne ya gumsa a cikin bakin shi bari a bakinsa ba na
wannan suna tambayar me wannan hujjar rashin yin magana ga mutum mai yin azkar ko wuridi
ban fahimta ba
menene hujjar rashin yin magana ga mai yin azkar wuridi kenan
to ai in mutum yana cikin zikiri yana cikin ganawa da Allah subhanahu wataala yana cikin ibada ai ya kamata ya zama yana da kyakkyawan huzuri yana da kyakkyawan mai da hankali a cikin abin da yake yi ba zai zama yana kawar da hankalinsa yana shiga cikin kuma ganawa da mutane a lokacin da yake ibada tare da Allahnsa subhanahu wataala ba yake kyautata tawajjuhinsa ga Allah ba
wannan suna tambayar hukuncin mata
kyautatawa ne abin da ya dace ba matsala ne na cewa halal haram da sauransu ba na'am
hukuncin matar da mata aure musulma ta ringa shiga kasuwa haka da sauransu
to ai duk shiga kasuwa ba laifi bane abin da yake laifi shine halwa da namiji koko cakudan gada jiki da sauransu koko al-khudu bil qawl dan a dauki hankalinsa ko bayyana wani abu wanda Allah ya haramta a bayyana amma ita zama ta yi shiganta da shari'a ta yaddar shi ta kuma sannan ba an guje ma duka waɗannan abubuwan ba hada jiki da maza ba cakuda da su kuma sannan babu wanda zai je mata kasuwan sai ita ko kasuwan dama na mata ne lamarin matan ake zuwa ai ba wani abu a ciki ai in ka lura ma ai ko yahudawa ina zaton na banu nadir ijla'in su daga madina ai akan wata mata ce a kasuwan su musulma da suka shahadantar na'am
wannan mutum ne yake karatun Qur'ani sai ya ci karo da wata aya da ta Allah yake la'antar kamar munafukai da sauransu sai ya ji gwanda da ma bai zo a wancan zamanin ba kila da ya zo a munafiki wai wannan tunanin nashi irin wannan tunanin daidai ne a musulunci mutum ya wannan tunanin
ba wato dai tsoron Allah ka ji tsoron Allah saboda wani abu wannan abu mai kyau ne ka gode wa Allah da Allah ya tsirar da kai daga wani abu mummuna amma ba za mutum ba zai ce gonda bai zo a zamani mafi ficin zamani shine zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wannan kuskure ne amma a ji tsoran Allah ka Allah ka kiyaye mu baka sa mu cikin waɗannan ba shine abin da ya dace ya gode wa Allah kuma a bai wa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa kuma wannan kila yana cikin nau'in al-imanus sarih da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa Hanzala
wannan yana neman ƙarin haske ne dangane da bayanin mafarki da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana iya ganin Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin siffa ta mutum ko koya sai ya ga wani haske kuma
manzo Allah dan asalin ruya da shi ana yin sa a cikin siffansa shi kansa sallallahu alaihi wasallam wanda ya rayu a rayuwansa ta duniya wannan shine asali amma bayan nan zai yi a yi ruya da shi a wata siffa daban idan aka yi ruya da shi a siffansa da ya rayu da ita rayuwansa ta duniya to wannan ruya haqqin ne fa inna shaytana la yatamathalu bi amma idan ya zama a wata siffa daban ne to malamai suka ce wannan ruya ta'wil ne ko da yake an yi sabani kauli uku wasu suka ce har yanzu ruya haqqin ne wasu suka ce ruya ta'wilin ne wasu kuma daidai ko wanda yake maganar su ba abin komawa zuwa gare shi wanda suka ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka gani ba amma dai kauli mafi rinjaye shine kamar abin da al-Imam an-Nawawi ya faɗa wanda shi da kansa ya nakalci maganar al-Qadi Iyad kuma ya ta'liki akai a cikin sharhin sa na Nawawi na Sahih Muslim sannan al-Hafiz Ibn Hajar ya ta'liki akan wannan maganar da sauran malamai Ibn al-Arabi al-Maliki shi ma ya ta'liki akan wannan mas'alan ya faɗi nafsun magana al-Imam Shatibi shi ma ya faɗi irin wannan maganar dukkan da imma sun tafi akan idan mutum yayi ruya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sifan da ba sifan sa ba to wannan ruyan ta ta'wili ne za a duba a ga me yayin umurni da shi ya dacewan abin da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran waɗannan abubuwan dan a tabbatar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya gani ko ko misalin wani abu ne daban wallahi a'lam
Lana tambayoyi ne da yawa duka suna magana ne akan sallar Idi a wannan yanayi ko kuma inganci wannan abin da yafi dacewa da su yi ta ko a gida
yau ko gobe babbar majalisar fatwa karkashin Maulana Sheikh Ibrahim Saleh Husaini Allah ya kara masa lafiya za su fitar da fatwa akan abin da ya shafi sallar Idi kuma bai kamata in yi riga malam masallaci ba amma dai abin da na sani ana malamai sun yi fatuwa akan wannan a gini akan fatuwan malamai magabata ban san me fatuwar majalisar fatuwa ko ko fatuwan sheyin mu zai zata kunsa ba amma dai babu laifi idan ya zama ana yanayi na kulle ko makamancin wannan muna fatan Allah ya kawo mana faraj kafin lokacin to ba laifi mutun yayi sallan idi a gidansa tare da iyalinsa illa kawai ba za a yi khutba bane amma za a yi sallan da dukkan barbari da aka saba yi na koda ta kama yi shi kadai ma zai iya shi kadai kuma jami'an azhar majalisar manyan malamanta ta fitar da fatawa akan wannan kaulin wanda kuma shine kauli sananne a mazhaban malikiyya
Allah saka da alheri
sallu ala nabiyil karim
sallallahu alaihi wasallam
Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' min khayrihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وعمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت عالم به منا اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه الدنيا والاخره اللهم اكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا واعفنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد وما قصر عنه رأينا ولم تبلغ نيتنا ولم تبلغ مسألتنا من خير وعدته احد من خلقك او خير انت مضي احد من عبادك فَإِنَّا نَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدِ وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ نَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ الرُّكَّعِ السُّجُودِ الْمُوفِينَ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودُ وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ وَحَرْبًا لِأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوه الا بك سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح الا الله سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والاكرام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.